الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 13 ga watan Juma'adul Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 18 ga watan 2 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wani misali mace ce a sababin shayarwa ta ajiye azumi domin jin tsoron cutuwa ga kanta ko kuma ɗan da take shayarwa, iya me yake kanta? Kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na wannan littafi, da mai ciki da mai shayarwa an musu rangwamen ajiye azumi, idan sun kwatanta sun ga ba sa iyawa. Ita mai ciki idan ta ji tsoron ɗan da yake cikin cikinta cewa zai takuru in har ta ɗau azumi, ko kuma ita kwata-kwata ba ta iyawa saboda cikin da take ɗauke da shi, ko kuma ita mai shayarwa ta ji tsoro ga kanta cewa in har ta ɗau azumi tsutsar da ɗan yake mata za ta cutu, ko kuma shi yaron ba zai samu wadataccen nono, to a wannan lokaci an musu rangwamen ajiye azumi. Kuma iya abin da yake kansu a magana mafi rinjaye shine ciyarwa ba maganar ramuwa, a madadin kowane yini kenan za ta ba da nudu ɗaya na abinci ko kuma falata abinci, shine iya abin da yake kanta kuma babu ramuwa. Kamar yadda ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, haka Abdullahi dan Umar sun tabbatar mana cewa mai ciki da mai shayarwa in sun kasa yin azumi, iya abin da yake kansu ciyarwa ba maganar ramuwa. Kamar yadda bayani ya gabata akan wannan mas'ala, maganganu biyar ke akwai na magabata, amma a cikin maganganu biyar ɗin gaba ɗaya wannan faɗa ita ce mafi rinjaye ta Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas, iya abin da yake kan mai ciki da mai shayarwa in sun kasa yin azumi shine ciyarwa ba maganar ramuwa. Na'am.
Malamai mutumin da ya yi jimi a cikin gidan gado kuma sai aka raba gado, kuma ya kasance gidan shi ya shiga wani ɓangare, wani wannan gidan ya shiga wani ɓangaren cewa ya an biya shi kuɗi, shi ne zaki cewa ya biya shi kuɗi.
Shi maganar daman naka zo ka gina filin da ba naka ba, wannan kuskure ne. Duk abin da yake ba naka ba, ko da an baka izinin ka zo ka gina, to a gaskiya a farko bai dace ba. In kana da hali, iya abin da za ka yi ka tambaya a yi kudin wurin a sayar maka shi. Ko da ba ka da kudin da za ka biya, to a biyo ka ba shi. Don haka a nan kenan da aka raba aka ba shi raban shi, ginin shi ya shiga daidai wani wuri, su waɗanda kenan filinsu ne, in ma su biya shi kudin katangar, ko kuma a yi kudin wurin shi ya saida musu, ko kuma ya bar musu fi sabilillahi. In kuma hilinsu ne ginin shi ya shiga, to ya kwashe, ya kashe ginin shi, ya kwashe lakashi, ya bar musu wurinsu, tunda fili nasu ne, mallakarsu ne. Baya halatta filin da ba mallakar ka ba ka zo ka yi gini, duk inda ba naka ba, in ka zo ka yi gini, to dole ne a shar'ance za ka kashe ka kwashe lakarka. Bayan an binne shi, in za a yi addu'a, abin da ya kamata fuskantar alƙibla ake, an gane ko alƙibla ake fuskanta, ba shi mamacin ba ake fuskanta, alƙibla ake fuskanta. In har an samu haka, in ba a samu ba, ko ina kana iya fuskanta, ka daga hannu kai masa addu'a. Lalle ba mabambaci ba ake fuskanta, alƙibla ake fuskanta. In baka samu fuskantar alƙibla, to ko ina kana iya fuskanta, ka daga hannunka kai addu'a. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai ma Qurayshawa addu'a, mummunar addu'a akan cutar wanda suka masa, na yana sallah suka ɗauko mahaifar raƙumi suka yaɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya ji tunci wannan ta'addancin shine Uqba ibn Abi Mu'ayl. Aka faɗa ma Fatima, Allah ya ƙara mata yadda, ga yadda mahaifinki yake ciki ya yi sujada, an yaba masa mahaifa ta raƙumi, Fatima ta zo ta ɗauke masa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yanke sallar shi ba, ya ci gaba da sallah. Lokacin da ya gama, manzon Allah ya fuskanci Ka'aba, ya ɗaga hannunsa yake cewa Allahumma alaika bi Quraysh, Allahumma alaika bi Quraysh, sai da manzon Allah ya maimaita wannan addu'a sau uku. Don haka wannan dalili ne wanda yake nuna mustahabbancin fuskantar alƙibla idan mutum zai yi addu'a, mustahabi ne. Amma in baka fuskanta ba, to duk inda ka fuskanta za ka iya yin addu'a. Don haka in za a ma mamaci addu'a, abinda ya kamata a fuskanci alƙibla. Ko da bata ciyar ba a wannan lokaci, wannan ciyarwa ita ce abin da yake kanta, an gane ko? Ko da azumin ya wuce, ko da shekara nawa aka yi, to iya abin da yake kanta shi ne ciyarwa, ba ramuwa ba. Sai ta lissafa iya adadin kwanukan da bata yi ba, kenan ta bada mudu na abinci a madadin haka. Kenan a madadin kowane yini za a bada mudu ɗaya na shinkafa, ko na hatsi, ko na dawo masara, ko na alkama, da abin da ya kama da haka. In ku an ba da faladi ta abinci, to wannan kuma ta wadatar. Kina an ma kyautata shi miskinin, an rage masa ɗawainiya, wato ta sarrafa wannan abinci. Kuma shi wannan mudu in an tattara shi, ana iya ba miskini ɗaya, kuma ana iya raba ma miskinai da dama. Ba a cikin ɗaki ba, ko a cikin masallaci, irin wannan kafa tabulo mai wani ayatul kursiyu ko lafazin Allahu da abin da ya kama da haka, bayyada cewa, an gane ko? Domin kasancewar Al-Imamu Malik, Allah ya ji kansa, an tambaye shi dangane da rubuta irin su ayatul kursi da qul huwallahu da sauransu a jikin bangon masallaci, Al-Imamu Malik sai yake cewa ni ina kyamar haka, domin ya saba ma abu shari'a. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da zane masallaci a ringa kawatar da shi, a yi masa abubuwa, wanda duka wannan kwata-kwata bai dace ba shari'a. don haka kuma su masu kafawa irin su ayatul kursiyu da kul huwallahu wai suna kafawa ne da wata manufa ba dan cewa adu bane ba sunan cewa zai za a samu kariya game da ko wani barawo ko ta gobara da abin da ya kama da haka wannan kuwa yana daga cikin abin da shari'a ta yi hani na rataye laya laya ko da ta alqur'ani ce a magana mafi rinjaye rataya ta baya halatta kuma wannan ba girmama alqur'ani bane girmama alqur'ani na kasancewa ta hanyar karanta shi da lura da abin da ya kunsa da yin aiki da abin da yake cikin shi na dokoki in kuma ta bangaren neman tsari ne karanta shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ba rataya shi ba dan haka in har ado zaka yi sai ka nemi tabulo wanda yake mai hoton wasu duwatsu ko wani filar ko wata korama da abin da ya kama da haka shi ma kar ya kasance hoto ne na abu wanda yake da rai in abu ne wanda yake da rai baya halatta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai hoto ko kuma ce akwai kare duk gidan da ke akwai kare ko hoto mala'ikun rahama ba sa shiga dan haka dai a takaice bai da cewa kafa irin wannan tabulo mai ayatin kursi ko kul huwallahu da abin da ya kama da haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu siyam mun gama babin da ke bayani game da wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato azumi wanda yake na nafila kuma da azumi wanda aka yi hani game da wasu ranaku waɗanda aka yi hani game da azumtarsu wanda bayani ya gabata mun ga hadisai da dama waɗanda suke nuna mana azumi wanda aka so wato mumini ya nace yau da gobe wanda azumi ne waɗanda suke na nafilfili aƙalla sun kai kusan nau'i 7 zuwa 8 farko dai akwai azumin litinin da alhamis wanda bayani ya gabata an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin litinin da alhamis manzon Allah sai yake cewa wato ranaku ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi ko kuma ake bujiro da ayyukan bayi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya ce don haka ina ƙaunar azo da aikina halin ina azumi a wata riwaya an tambaye shi dangane da azumin ranar litinin sai manzon Allah yake cewa za ka yawmin wulidtu fihi ranar litinin manzon Allah ya ce rana ce wadda aka haife ni sai ya ce kuma wa yawmin bu'istu kuma rana ce wadda aka aiko ni a matsayin annabi ne manzo ne zuwa dukkan duniya har zuwa kiyama to dan haka wannan shine nau'i na farko azumi wanda yake na nafila litinin da alhamis nau'i na biyu shine azumi na annabi Dawud wanda kuma shine fiyayye a cikin azumi na nafila gaba daya yau kai azumi gobe ka huta jibi kai gata ka huta kamar da rayuwarka gaba daya haka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yana ce mana afdalu siyami siyamu Dawud fiyayyen azumi shine azumin annabi Dawud sai yace kana yasumu yawman wa yufdiru yawman annabi Dawud yau in yayi azumi gobe sai ya huta jibi in yayi gata sai ya huta kuma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Abdullahi ibn Amr ibn al-As lokacin da ya nuna masa cewa shi bai yana da kokarin yin azumi manzon Allah ya ce masa to in har kana da kokarin yin azumi ka da zunci azumin annabi Dawud wannan shine nau'i na biyu kenan daga cikin azumi na nafila ga wanda Allah ya masa dace yana da kokarin azumi to haka ya kamata ya mai da rayuwarsa yau in yayi gobe ya huta jibi in yayi gata ya huta nau'i na uku shine yin azumi uku a kowane wata an gane ko yin azumi uku a kowane wata yin azumi uku a kowane wata in an hada da azumi na Ramadan tankar mutum ya shekara yana azumi bai aje ba domin a hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As manzon Allah ya nuna masa cewa kai azumi uku a kowane wata manzon Allah ya ce masa wato in kai azumi uku a kowane wata manzon Allah ya ce tankar ka azumci zamaninka ne gaba daya don haka shi wannan azumi uku a kowane wata an so mutun ya azumci kwanuka waɗanda suke da hasken wata 13 14 15 su ne ake kiran su ayyamul bayd kamar yanda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nau'i na hudu wato shine yawaita azumi a cikin watan sha'ban watan sha'ban domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake yawaita azumi a cikin watan sha'ban manzon Allah sai yake cewa baka shahrun tagfalun nasu fihi anhu mutane sukan raukana wato game da yin azumi a cikin sa shi ko wata ne wanda yana tsakanin Rajab da Ramadan sai yace wa huwa shahrun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin wata ne wanda ake daukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala manzo Allah sai yake cewa wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im don haka nake fatan a daukaka aiki na zuwa ga ubangiji na halin ina azumi don haka ana bukatar kenan a yawaita azumi a cikin watan sha'ban kamar yadda Aisha ta ce babu wani wata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yawaita azumi saboda watan sha'ban sannan nau'i na biyar shine yin azumi shida a cikin watan shawwal wanda a matsayin rakiyar wata ne sakamakon duk wanda ya raka watan ramadan da azumi shida manzon Allah ya ce tamkar wato ya azumci zamaninsa kamar yadda yake cikin hadisin Abu Qatada Allah ya kara Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man sama ramadana kuma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci wata na ramadan sannan ya raka shi da azumi shida a cikin watan shawwal manzon Allah ya ce tamkar ya azumci zamaninsa ma'ana tamkar ya shekara yana azumi bai aje ba nau'i wanda yake na shida wato shine azumce kwanuka tara na farkon watan Zulhijja watan Zulhijja Zulhijja shine wata na 12 daga cikin watannin musulunci watan sallar layya kenan to so ake in watan Zulhijja ya kama ga duk wanda yake da kokari to ya azumce kwanuka tara gaba ɗayan su na farkon Zulhijja kamar yadda dalilin da yake sunnanta mana azumce waɗannan kwanuka tara shine hadisin Hunayda ibn Khalid wato daga matarsa ita kuma daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a zilhijja tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan azumce kwanuka tara na farkon zilhijja wa yawma ashura da ranar ashura wa thalathata ayyamin min kulli shahr da kwanuka uku a kowane wata manzo Allah yakan azumce su hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi hadisin yana cikin sunan Abi Dawud wannan hadisi yana nuna mana sunna ce mustahabba kenan azumce kwanuka tara na farkon Zulhijja sannan nau'i wanda yake na bakwai shine wato azumin rana Arafa amma ga wanda baya cikin aikin hajji an so duk wanda baya cikin aikin hajji to ya azumci rana Arafa kamar yadda hadisi ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sakamakon wanda ya azumci rana Arafa ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubai na shekaru biyu shekara wadda ta wuce kuma da shekara wadda za ta zo a gaba wannan shine kenan nau'i na bakwai nau'i na takwas shine wato azumin yawaita azumi a cikin watan al-Muharram watan al-Muharram shine wata na farko daga cikin watannin musulunci to an so a yawaita azumi a cikin sa dalilin da ke nuna mustahabbancin yawaita azumi a cikin sa shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa afdalus siyami ba'da ramadan شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل مزال الله yace fiyayyan azumi bayan azumi na ramadan shine yin azumi a cikin watan Allah mai suna al-muharram kenan yawaita azumi a cikin sa to dan haka musamman a cikin watan al-muharram kenan ke akwai ranar ashura ranar Ashura ko ita ce ranar 9 ga watan Al-Muharram. Sakamakon duk wanda ya azumci ranar Ashura, Ubangiji Ta'ala zai kankare masa zunubansa na shekara wadda ta gabata. Don haka kuma sunna ne mutum ya hada da 9 ga wata, kenan yayi 9 da 10, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi labarin cewa Yahudawa ma na azumtar ranar Ashura. Manzon Allah sai yake cewa in har Allah ya kai ni baki, zan azumci 9 da 10. Kafin badin ta dawo, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya karbi rayuwar manzansa. Don haka sunna ne kenan akan mu azumci 9 da 10, shine ake kira kenan tasu'a da Ashura. Kenan in ka ware ranar Ashura daga cikin kenan watan Al-Muharram, to anan kenan ya zama nau'i na 9 kenan azumin da yake na nafila. In kuma ka jimunce ta a ciki watan Al-Muharram, kenan ya zama to nau'i 8 daga cikin azumi wanda yake na nafila, wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai hadisi na ƙarshe da muka karanta, hadisin da ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Manzon Allah yake cewa la sama man sama la abad, duk wanda ya azumci zamaninsa gaba daya, manzon Allah yace ba azumi bai yi. Misali mutumin da kawai rayuwarsa kullun azumi, to wannan ba azumi bai yi. Kamar yadda a cikin wata riwaya manzon Allah yace shi bai yi azumi ba kuma shi bai huta ba, kiran babu wani ladan azumi a kan shi. Dan haka kuma lazumtar azumi kullun a rayuwa, mutum ya zamanto ya azumci zamaninsa gaba daya, wannan kenan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karshe gaya azumin da babu sama da shi shine azumin Annabi Dawud. Yau kai gobe ka huta, jibi kai ga ta ka huta. Don haka na daga cikin hadisan da suka gabata a wannan babi game da wasu rane ku da aka yi hani game da azumtar su. Farko dai akwai ranar Idi, Idi na layya da Idi na azumi, haramun ne yin azumi a cikin su. Kamar yadda nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Umar yake cewa, wato Abu Ubaid yake cewa, na halarci Idi tare da Umar, Allah ya kara masa yadda. Umar sai yake faɗa, yake cewa hadhani yawmani naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an siyanihima. Umar yace waɗannan rani ku ne guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da azumtar su. Sai yace yawmu fitrikum min siyamikum wal yawm al-akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Rana ta farko shine kenan ranar da kuke sallah kenan, wannan ranar da kuka aje azumi kenan, sallah ta azumi, Idi na azumi. Na biyu ko shine yace ranar da kuke cin layyar ku, naman layyar ku kenan, ranar shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanya gaba da azumi. Kenan ranar azumi, ranar Idi na azumi da Idi na layya, haramun ne yin azumi a waɗannan ranaku, ko da azumi ne na kafara mutum yake yi. To yin wannan rana ta gitta dole ne mutum zai aje, sannan in ta wuce sai ya dasa azumin ya ci gaba. Rana ta biyu wadda aka hana yin azumi su ne kwanukan da ake kiransu ayyamu tashriq, kwanuka na rayin nama kenan, kwanuka uku bayan layya, 11 ga watan Zulhijja, 12, 13. Kenan in aka ce yau ranar layya ce, kenan sai ka lissafa kwanuka uku da za su zo bayan layya, to wannan baya halatta a yi azumi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa kwanuka na layya, wato kwanuka ne waɗanda suke na sallah da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kwanuka ne waɗanda suke na ci da sha da ambaton Allah, manzon Allah ya ce ba kwanuka bane na yin azumi. Don haka wanda aka masa rangwame game da azumtar waɗannan kwanuka, sai wanda ya yi tamattu'i ko ya yi kirani hadaya ta hau kansa, ba shi da hadayar, ba shi da kuɗin sayanta, to shine aka masa rangwame yakan iya azumtar waɗannan kwanuka. Kamar yadda hadisi ya gabata daga Aisha, Allah ya kara mata yadda, da Abdullahi dan Abbas. Sannan rana ta uku shine wato ranar Juma'a, mutum ya kadaita ta da azumi na nafila, haramun ne. Ranar Juma'a bayya halatta mutum ya keɓance ta game da azumi na nafila, sai dai ka yi Alhamis da Juma'a. In har ka azumci ranar Juma'a alhali baka san da cewa yin azumi na nafila a ranar Juma'a ita kadai baya halatta, to ya zama wajibi akan ka ka azumci ranar Asabar domin ka fita daga cikin wannan laifi. Amma in har ka san da wannan laifi na kadai ta Juma'a da azumi na nafila, to Asabar din ma ba za ka azumta ba. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iske matar shi Juwairiya tana azumi a ranar Juma'a. Manzon Allah ya ce, jiya kin yi? Tace, a gobe kina da nufin yi? Tace, a. Manzon Allah ya ce, to maza aji, dole ki aji. Dan haka dai kadai ta ranar Juma'a da azumi na nafila haramun ne, sai dai mutum ya yi Alhamis da Juma'a ko Juma'a da Asabar. Sannan rana nau'i na hudu wanda aka yi hani shine wato azumtar ranar Asabar azumi wanda yake ba na farilla ba. Ranar Asabar ba a kadaita ta da azumi wanda yake na nafila. An gane ku, ba a azumtar azumi na nafila a ranar Asabar kamar yanda hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum. Manzo Allah ya ce, kar ku azumci ranar Asabar sai game da abin da aka farlanta muku na azumi. To akan wannan hadisi, kamar yadda bayani ya gabata, jumhurin malamai sun tafi akan cewa hadisin abin da yake karantarwa kadaita ranar Asabar da azumi na nafila, illa kasancewar kamar yadda da yawa daga cikin magabata suka tafi saboda wannan gaba da ya ce illa fi mafturida alaikum, sai dai abin da aka farlanta muku. Suka ce wannan nassi ne wanda yake hani game da azumtar ranar Asabar azumi wanda yake da nafila. An gane ko azumi na nafila kenan, in Asabar ta zo dole sai dai a ƙetare ta a magana wadda take mafi rinjaye. Sannan nau'i wanda yake na biyar, wato shine azumtar ranar kokonto. Ranar kokonto ita ce rana ta 31 ga watan Sha'aban, wanda kasancewar akwai girgije a yamma ko wani hazo, kenan akwai kokonton cewa wata ya tsaya ko bai tsaya ba. To mutum ya azumci ranar kokonto kenan, wannan haramun ne. In aka ce yau 31 ga watan Sha'aban aka diba yamma ba a gaba wata, to don haka mutum ya wayi gari da azumi, wannan haramun ne, baya halatta. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni, kar dayan ku ya gabaci watan ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu. A wata riwaya manzo Allah yace, man sama li yawmal ladhi yushakku fihi faqad asaba al-qasim, kamar yadda Ammar ibn Yasir Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa duk wanda ya azumci ranar kokonto cewa miyuwa shiya ramadan ya tsaya ko kuma bai tsaya ba, to wannan ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan nau'i na shida shine hadisi na karshe kenan, azumtar zamani. Mutum ya azumci zamani gaba ɗaya kullun azumi ba tare da hutawa ba, to wannan kwata-kwata haramu ne, kamar yadda manzon Allah yake faɗa ga wanda yake azumtar zamaninsa gaba ɗaya, yace la sama wala afdar, shi ba azumi ba shi kuma bai ci abinci ba, kenan ya wahantar da kansa. Nau'i na bakwai kenan shine mace ta yi azumi na nafila ba tare da izinin mai gida ba, kuma alhali yana halarce ba yana cikin bulaguro ba. In yana cikin bulaguro wannan ba laifi ba sai ta nemi izininsa ba, amma matukar yana gari baya halatta mace ta yi azumi na nafila sai da izinin mai gida. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana, ya ce, la tasumul mar'a wa ba'aluha shahidun illa bi iznihi, kar mace ta yi azumi alhali mijinta yana halarce, manzo Allah ya ce sai da izininsa. Amma in azumi na farilla ne, to wannan haƙƙi ne na Allah, ba buƙatar neman izini na mai gida. Sannan na takwas shine kenan, yin azumi bayan watan Sha'aban ya raba. Tun farkon Sha'aban mutum bai yi ba a cikin kashi ɗaya na farko, sai bayan azumi wannan watan Sha'aban ya yi rabi, sannan mutum ya yi azumi, wannan kwata-kwata baya halatta, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idan tasafa Sha'abanu fala tasumu, in har watan Sha'aban ya raba tsakiya, manzo Allah ya ce kar ku yi azumi. a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm, sai dai mutumin da ya kasance daman yana wani azumin sa kenan, ya saba azumin litinin da alhamis, to wannan ba laifi yakan yi wannan azumi da ya saba yi ko da sha'ban yayi rabi kenan. Amma haka mutum bai tashi yin azumi na nafila a farkon sha'ban sai bayan da ya raba, to wannan kwata-kwata baya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani. A takaice dai wannan shine abin da ya gabata a cikin wannan babi, za mu tashi kenan babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل مؤتكفه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجل، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان مؤتكبا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة على المؤتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواقعت في السبع الأواخر فمن كان متهريها فليتهرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. رواه أبو داود. والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود. وصححه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. مالم الله يجيك أنسى na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na hukunce-hukuncen itikafi da kuma kiyamu Ramadan. Idan aka ce kiyamu Ramadan shi ne wato yin na filfili a cikin darare, wato na watan Ramadan, na filfilin da ake kiransu kenan tarawihi. Shine yace babu itikaf, wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen itikaf. Lafazin al-itikaf a larabci shine luzumu shay'i wa habsu nafsi alayhi, mutum ya lazimci abu ya tseda wato zuciyar shi akan abu, shine ake kira da al-ukuf, kuma shine ake kira da al-itikaf. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa akan halshen annabi Ibrahim alayhi salam, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifu. Kenan dan haka duk wanda ya lazimci abu ya dukufa a kansa, to shine ake kira kenan mu'takif. Kamar yadda can Allah yake cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Kenan in aka ce al-itika shine da zuntar abu, mutum ya tsaida zuciyar shi akan abu ya lazimce shi. A shar'ance idan aka ce al-itikaf shine malamai suke cewa al-muqsu fil masjid min shakhsin makhsusin ala sifatin makhsusa, lazimtar wato zama a cikin masallaci daga mutum wanda yake kebantacce, dan ba kowa ba yake yin itikafi. Akwai yanayin da idan mutum yana ciki to ba maganar itikafi, kamar misali mace in tana cikin yanayi wanda yake na al'ada ba maganar shiga masallaci ta zauna ta yi itikafi. Dan haka suka ce min shakhsin makhsusin, amma ba dan kasancewar mace ba ta itikafi, a'a mace tana itikafi kamar yadda maza suke yi, amma sharadi in an amuntu game da fitina kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Sai suka ce ala sifatin makhsusa, a bisa wata sifa kebantacciya. Shi itikafi ibada ce mai zaman kanta wadda ake neman sakamakonta a gobe kiyama. Baka shiga itikafi da niyyar neman biyan wata bukatar ka ta rayuwa, sai dai ba laifi bane in ka shiga cikin itikafi ka yi ta'addu'a akan wasu bukatunka na rayuwa Allah ya biya maka, amma a farko ka shiga da niyyar neman sakamako abun Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ibada. Shi ne malam sai ya zo mana da hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Manzon Allah ya ce duk wanda ya tsaya a cikin darare na Ramadan game da yin nafilfili imanan, wato dan gaskata Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa shine ya shar'anta haka, wa ihtisaban kuma dan neman sakamakon lada abunsa, wanda Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Idan aka ce kiyamu Ramadan kamar yadda bayani ya gabata shine kenan yin nafilfili a cikin dararansa, shine ake nihi da kiyamu Ramadan, wanda yin waɗannan nafilfili a cikin wata na Ramadan wato sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya sunnanta mana, kuma yin jami'in waɗannan nafilfili sunna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin dare na farko, wasu daga cikin sahabbai da suka ganshi sai suka zo suka yi sahu suka kabbara suka bi shi. Aka wayi gari hallo ya fara sallah, jama'a sai suka zo suka bi shi, jama'ar da suka zo sun fi na jiya. A rana ta uku masallaci sai da ya cika gaba daya, duk labari ya yadu. A dare na hudu manzon Allah sai yake fitowa, sai yake cewa kar ku yi tsammanin abinda kuke ya koyi gare ni, yace duka na san abinda kuke. Manzon Allah ya ce ina jin tsoron a farlanta muku ita wannan kiyamul layl kuma ku kasa kiyayewa, don haka manzon Allah sai ya daina fitowa. Rana ta hudu manzon Allah bai fito ba. har ya koma zuwa ga Ubangijin sabi taba hada mutane a cikin Ramadan, ya sake hada mutane a cikin Ramadan, suka yi wannan nafilfili. Haka zamanin Abubakar ya zo ya wuce, wanda ya rayar da wannan sunna shine Umar, Allah ya kara masa yadda. Ya hada jama'a lokacin da ya gansu ɗaiɗaiku ko a cikin masallaci, kowa ya koma gefe yana yi, sai ya shugabantar da Ubay ibn Ka'ab cewa ya limance su. To Umar, Allah ya kara masa yadda, wato shine ya rayar mana da wannan sunna, kamar yadda manzon Allah ya mana umarni, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin. Dan haka shine anan yace man qama ramadana, duk wanda ya tsaya a cikin darare na Ramadan kamar da yin nafilfili imanan dan gaskata Ubangiji subhanahu wata'ala cewa shine ya shar'anta yin haka, wa hatisaban kuma dan neman sakamakon lada abun sa, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa abin da ya gabata, wato na zulubin sa. A takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana mustahabbancin yin nafilfili a cikin wata na Ramadan. Sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma fadlarsa sakamako sababi ne wanda yake na samun gafara ta Ubangiji subhanahu wataala game da duk abin da ya gabata na zunubai. Sai dai kar mu manta, kamar yadda bayani ya gabata, zunuban da irin waɗannan ibadu suke kankare ma bawa su ne kankanin zunubai. Manya-manyan zunubai ba abin da ke kankare su face tuba ga Allah subhanahu wataala. In dai babban zunubi ne, dole sai mutum ya kyautata tuba ga Ubangiji. Amma irin kankanin zunubai, abin da ya shafi sallah da arwalla da azumi da sauransu, waɗannan suna kankare dukkan wasu kankanin laifi da bawa yake aikatawa. Don haka kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wanda zai yi wannan qiyamul layl, salloli waɗanda ake yi a cikin darare na Ramadan, ya tabbata cewa ya zama wajibi a kansa ya tsarkake niyya domin ya samu sakamakon lada abun Allah subhanahu wataala. Don haka ya ce mana wa hatisaban, dan neman lada abun Allah subhanahu wataala. Idan kar ka yi dan kar a ce wani ai baya yi, a gane ko ko dan wata manufa wadda take ta daban, mutum ya tsarkake niyya ya yi dan Allah, akan haka ne zai samu sakamakon lada abun Ubangiji subhanahu wataala. Sannan hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, take faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance, idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhirah min ramadan, wato idan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan wato suka kama, kenan in aka ce yau 20 ga watan Ramadan, kenan waɗannan kwanuka goma da suka rage sune ake kiran su al-ashr al-akhirah ko kuma al-ashr al-awakhir min ramadan. To waɗannan kwanuka idan suka kama, Aisha take faɗa, Allah ya kara mata yadda, take cewa manzon Allah ya kasance shadda mi'zarahu, wato manzon Allah ya kan zage damsi, ko kuma shadda mi'zarahu kinaya ce manzon Allah ya kan kaurace ma matansa, tare da cewa a wata riwaya ta Aliyu, Allah ya kara masa yadda, yake cewa shadda mi'zarahu wa atazala nisa'ahu, kenan shadda mi'zarahu, mi'zar wato an ciro shi ne daga al-izar, mi'zar kenan shine ma'ana wato madaurin kenan wando, ma'ana manzon Allah yakan zage damtsi, shine ma'ana abinda ake nihi, kinaya ce manzon Allah yakan jajirce ya zage damtsi akan ibada. Idan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan sun kama, kuma yakan kaurace ma matansa, wa ahya laylahu, manzon Allah yakan raye da daransa, ma'ana da ayyuka waɗanda suke na ibada kala kala, ba ana nihi ba tun farkon dare kai ta sallah har zuwa ketowar al-fajr, manzon Allah yakan raye da daransa game da ayyuka na ibada, shine karatun al-Qur'ani, shine kaza shine kaza, haka ake buƙatar mutum ya raye da darare waɗanda suke na Ramadan. Kuma yana gasgata raye da darare na Ramadan idan mutum ya tashi a wani yanki na daren yayi nafilfili, to ya raye da wannan dare, shine yace wa ahya lailahu, manzon Allah yakan raye da daren sa kenan da ibada, shine sallah, shine karatun al-Qur'ani, wa ai qada ahada kuma manzon Allah yakan farkar da iyalansa cewa su ma su tashi su yi menene hikima saboda kasancewar waɗannan darare 10 na ƙarshen Ramadan sun bambanta wato da sauran kwanuka waɗanda suke na farkon sa kamar yadda zamu iske a hadisi na gaba dan haka kenan manzon Allah yakan matsalan ba ya jajirce akai ibada idan waɗannan kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan sun kama to haka ake bukatar kenan ya kasance mutum ya ba iyalinsa kuzari akan cewa su ma su lazimci wato ayyuka na ibada a cikin irin waɗannan kwanuka kamar yadda manzon Allah yake farkar da iyalinsa sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqibu al-ashral awakhir min Ramadan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi itikafin su hatta tawaffahu Allah azza wa jalla har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa wanda akwai hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi itikafin kwanuka 10 na farkon Ramadan Ubangiji ta'ala domin neman dacewa da daren Lailatul Qadr Jibrilu alaihi salam ya zo ya faɗa masa cewa ya dai sake lalime ba a nan ba take manzon Allah ya yi itikafin kwanuka 10 na tsakiyar Ramadan hannu aka faɗa masa cewa dai a ci gaba da bincike ba a nan ba take manzon Allah sai ya yi itikafin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan dan haka sai ya nuna mana in zamu nemi Lailatul Qadr to mu neme ta a cikin 10 wanda yake na ƙarshen Ramadan dan haka yake itikafin waɗannan kwanuka 10 gaba ɗaya tare da cewa waɗannan kwanuka 10 gaba ɗayan su manzon Allah yake itikafin su illa kasancewar a shekarar da zai koma zuwa ga ubangijinsa subhanahu wata'ala sai da ya yi itikafin dare 20 kwanuka 20 manzon Allah ya yi itikafin su domin kasancewar ƙarshen rayuwa ya zo kenan dole ne a matsa wato lamba game da ayyuka na ibada to shine anan Aisha take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi itikafin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla hatta anan bi ma'ana ila an tawaffahu Allahu azza wa jalla har aka kai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi sannan bayan komawar shi zuwa ga ubangijinsa matan shi suka ci gaba da yin itikafi wanda wannan gaba tana nuna mana cewa yin itikafi ba bambanci tsakanin namiji da mace ko mace tana iya yi amma sharadi ya zamanto an amuntu game da fitina dalilin da yake nuna cewa an amuntu game da fitina domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya ga duk an zo an kafa wasu ƴan kubburi a cikin masallaci ma'ana wasu ƴan daki wanda yake na tabarma al-bukka manzon Allah sai yake tambaya aka ce yace wannan kwa wane ne aka ce ai na wance ce wannan ma na wance ce aka ambata masa matansa ne suka zo suka yi manzon Allah yace gaba ɗaya a cire mu yasa gaba ɗaya aka cire waɗannan wato ɗan ɗakuna da suka yi a cikin masallaci domin su shiga su yi itikafi don haka in har an amuntu game da fitina to ba laifi mace tana iya yin itikafi kamar yadda maza suke yi kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan komawar shi zuwa ga ubangijinsa sun ci gaba da yin itikafi don haka dai a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana mustahabbancin yin itikafin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan in har da dama kenan haka ya kamata mutum ya yi itikafin waɗannan kwanuka 10 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimci yin su har ya koma zuwa ga ubangijinsa sannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa sallal fajr thumma dakhala mu'takafa take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi lihiyin itikafi manzon Allah yakan sallaci sallar asuba bayan an gama sallar asuba manzon Allah yakan shiga gundi yake nihin yin itikafi kenan wurin da yake so ya dazunta domin akan dan kewaya masa wata ƴar tabarma a cikin masallaci ma'ana wani dan zagaye kamar misali wata ƴar bukka ce ake masa a cikin masallaci to dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga yayi itikafi wanda wannan yana nuna in har ba kuntata ma masallata ba laifi mai itikafi yakan iya dan kebance wuri a cikin masallaci domin yin itikafin shi ya dan zagaye shi amma in akwai kuntata ma jama'a to kuma wannan baya halatta to shine anan take cewa ya kasance idan zai yi itikafi manzon Allah yakan yi sallar asuba bayan an gama manzon Allah yakan shiga gundi yake nihin yin itikafi akan wannan hadisi malamai suka ce shi mai nihin itikafi kenan yakan shiga itikafi bayan gama sallar asuba tare da cewa wasu malamai suka ce kafin sallar asuba ma'ana alfijir ya keto maka kana ciki an gane ko sai dai wannan nassi ne wanda yake nuna kenan bayan an gama sallar asuba manzon Allah yakan shiga gundi yake nihin itikafi su malaman malikiya ce suka yi mai nihin itikafi yakan shiga masallaci kafin fadawar rana kenan rana ta fada masa yana cikin masallaci menene dalilin su suka ce shi wannan hadisi yana nuna cewa tun wai fadawar rana manzon Allah ya shiga masallaci ya lazumci ayyuka na ibada amma gunda yake banta suka ce shine bai shiga ba sai bayan ya gama sallar asuba suka ce tuntuni gabanin fadawar rana dama yana cikin itikafi illa kasancewar shi wannan nassi yana nuna cewa bai fara itikafin ba sai bayan ketuwar alfijir kenan bayan an gama sallar asuba sannan manzon Allah ya shiga gunda yake itikafi don haka dai duka dai wani sabani ne wanda kuma ba matsala bane kana iya shiga kenan kafin fadawar rana ka sallaci sallah ta magriba a cikin masallaci ko kuma ka shiga kafin sallar asuba kenan ka sallaci sallar asuba a cikin masallacin ko kuma ana gama sallar asuba kenan ka je ka shiga tare da cewa malamai suka ce duk wanda yayi niyyar itikafi na yini to abin da ya kamata ya shiga kafin ketowar alfijir amma ba zai fito ba sai bayan rana ta fada wanda yayi niyyar itikafi na dare kadai kenan shi ko kafin rana fadawar rana zai shiga kenan ya sallaci sallah ta magriba a ciki kuma ba zai fito ba sai bayan an gama sallar asuba kenan bayan alfijir ya keto saboda in aka ce dare kenan farkon sa shine fadawar rana karshen shi ketowar alfijir in aka ce yini farkon sa shine ketowar alfijir karshen sa shine fadawar rana sannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sayo mun kansa wato cikin gida wa huwa fil masjid alhadi sauran gangan jikin shi yana cikin masallaci fa urajjiluhu tace in wanke masa kai in sance in shafi da mai ma'ana yana cikin itikafi wanda kofar gidan Aisha like take da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin gidan shi kawai masallaci yake shigowa to yana cikin itikafi manzon Allah sai ya meka mata kanshi cikin gida amma sauran gangan jikin shi yana masallaci Aisha ta wanke masa kan ta sarce a shafi da mai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci gaba da itikafin sa wa kana la yadkhulu albayta illa li hajatin Aisha tace ya kasance baya shigowa gida sai domin bukata wadda take ban makawa bukata ta dan adam shine kenan yin bawali ko bayan gari abin da ya kama da haka shi kadai ne abin da yake dawo da shi gida idan kana mutakifan in ya kasance yana itikafi don haka wannan hadisi yana nuna da itikafi baya halatta wato ya fita daga cikin wurin da yake itikafi daga cikin masallaci sai ga wata bukata wadda ban makawa kenan kamar yadda aka ambata kenan abin da ya shafi biyan bukata ta dan adam dangane da abin da ya shafi abinci ko shan wani abin sha malamai sun yi sabani wasu suna ganin cewa ita ma da lura ta dan adam in har ba za a kawo masa ba nan abinci cikin masallaci to ba laifi yana iya fitowa ya sai abinci ya koma kai tsaye ko ya fito daga cikin masallaci ya ci abinci a waje sannan ya koma tare da cewa cin abincin a cikin masallaci halaka ne ba laifi bane ba sai dai masallaci yana buƙatar a tsabtace shi duk abin da zai zamanto zai dauka da masallaci to sai a nisanta shi idan da haka tace yana cikin itikafi kenan sai ya meko kanshi cikin gida in wanke mishi sauran gangan jikin shi yana masallaci kaga wannan bukata ce wadda take ba ta dole ba inda a ce fita daga cikin masallaci ga mai itikafi yana halarta to da manzon Allah zai iya shigowa cikin gida in an wanke kansa nan ya koma tace baya shigowa gida sai domin bukata kenan abin da ban makawa kenan biyan bukata ta dan adam abin da ya shahi bawali da sauransu to da haka a takaice kuma wannan yana nuna mana halaccin kenan wato mai itikafi kenan ya sanya matarsa ta wanke masa kai kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ko kuma a jubule kenan dalili ne wanda yake nuna halaccin mutum ya sanya matar shi ta yi masa wani aikace aikace kamar yadda annabi manzon Allah yakan me koma Aisha kansa wato ta wanke ta sarce masa kuma wannan yana nuna mana kenan mai itikafi ana buƙatar ya kasance a cikin hali wanda yake da tsafta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin irin wannan yanayi ne fa yake ba da kanshi a wanke masa domin kula da jiki sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa as-sunna 'ala al-mu'takib iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mai itikafi Allah ya uda maridan kada ya je gaida marar lafiya mai itikafi ba magana ya je gaida marar lafiya wala ya shahadu janazatan kuma ba zai halarci jana'iza ba zai je rakiyar gawa ba wala ya masamra'a kuma ba zai shafi matarsa ba wala yubashiraha ba zai hada jiki da ita dukkan waɗannan abubuwa ba sa dacewa ga mai itikafi domin yana daga cikin abin da ke bata itikafi shine saduwa da iyali abu biyu suke bata itikafi na daga cikin abin da yake bata shi kenan wal iyazu billahi shine ridda abu na biyu yana daga cikin abin da ke bata itikafi wato shine kusantar iyali sannan kuma yana daga cikin abin da yake bata itikafi mutum ya fita ba domin wata larura ba in mace tana itikafi yanayi na jinin al'ada ya zo mata to sai ta fita daga cikin masallaci ta koma gida ta ci gaba da zama kuma ta tabbata al'urma ta itikafi tana kanta kenan tana samun tsarki kai tsaye sai ta zo ta ci gaba da itikafinta haka nan mutumin da yake cikin itikafi rashin lafiya ta same shi to zai iya dawowa gida ya jiya amma ya tabbata al-hurma ta itikafi tana kan shi wani tafiye-tafiye da duk wasu abubuwa ba nashi ba yana samun lafiya kuma kai tsaye sai ya koma ya ci gaba da itikafinsa shine anan Aisha tace as-sunna 'ala al-mu'takib karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mai itikafi Allah ya huda maridan kar ya je gaida marar lafiya wala ya shahada janaza kuma kar ya halarci janaiza ma'ana kar ya raka gawa wala ya masamra'a kuma kar ya shafi mace wala yubashiraha kuma kar ya hada jiki da ita wala ya khuruja li hajati kuma kar ya fita domin wata bukata illa lima la budda lahu minhu sai ga bukatar da ban makawa abu ya zama dole ne sai mutum ya fita ba shi da lafiya dole sai ya je ya nemi magani ya je likita a yi masa magani sai ya dawo ko kuma bukata ta dan adam abin da yake dai ban makawa bayan gari ko bawali da abin da ya kama da haka wasu malamai sun ce in har ya kasance abinci ne shi ma wannan larura ce ba laifi yana iya fita ya je ya sayo abinci ya zo sannan Aisha ta ce wala atikafa illa bi sawmi babu itikafi sai da azumi ma'ana itikafi baya inganta sai da azumi wala atikafa illa fi masjidin jami'in kuma babu yin itikafi sai ga masallaci wanda ake jami'in sallah a cikin sa kenan inda jama'a suke haduwa a jami'in sallah wasu malamai jumhur malamai suka ce jami'a nan ana nihi masallacin juma'a amma ga wanda juma'a ta zama wajibi a kansa kenan baya ga wanda juma'a za ta kama shi kenan ba zai yi ba itikafi a cikin wani masallaci ba masallacin juma'a in har kwanukan da ya dauka juma'a za ta riske shi to dole ya je masallacin juma'a yi idan yayi a masallaci wanda ba na juma'a ba ya fita domin zuwa juma'a to itikafin shi ya baci to tare da cewa al-imamu ahmad da al-imamu shafi'i suka ce jami anan ana nihi masallacin da ake yin jam'in sallah kenan anan ake yin itikafi amma duk masallacin da ba a jami'in sallah to wannan ba maganar ayi itikafi a cikin sa wala itikafa illa fi masjidin jami Aisha tace ba bu itikafi sai a masallaci wanda ake sallah ta jama'a kenan ga wanda sallah ta jama'a kenan ko kuma kenan sai ga masallaci da juma'a kenan ga wanda kwanukan da ya dauka kenan juma'a za ta riske shi kenan sai a masallaci wanda yake na juma'a shine malam na faɗa cewa al-imamu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wala ba'sa bi rijalihi ba dai fi game da marwaitan hadisin kenan abun tattu ne illa anna rajiha waqfu akhirihi sai dai magana mai rinjaye cewa gaba ta karshe wannan hadisi ne mauquf kenan fada ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda tun daga wala itikafa illa bi sawmi cewa babu itikafi sai da azumi lalle wannan malamai sun yi sabani wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa azumi ba sharadi bane bane yin itikafi a hadisin da Umar yake cewa nayi adda walikin yin itikafin wani dare tun kafin na musulunta bayan na musulunta sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace masa nayi alwashin yin itikafin dare guda a masallacin Allah mai alhurma manzon Allah sai ya ce ma Umar cika adda walikin da kai ma'ana shi kai itikafi kaga dare ko ba mahalli bane bane yin azumi domin azumi a cikin yini ake yin shi ba a cikin dare ba don haka wannan hadisi malamai suka ce dalili ne wanda yake nuni ga ingancin yin itikafi ba tare da azumi ba sai dai kasancewar duk itikafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa gaba daya manzon Allah bai taba yin itikafi ba tare da azumi ba an gane ko ba tare da azumi ba duk itikafin da yayi da azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi a wancan hadisi wanda muka yi bayanin cewa manzon Allah da yaga waɗannan kububi a cikin masallaci kowa ta zo ta kafa ɗayan bukar ta za ta yi itikafi manzon Allah yace gaba daya a cire masa shi ma sai ya kin itikafin ya fasa a cikin watan na Ramadan sai bayan Ramadan ya wuce manzon Allah yayi a kwanuka 10 wato na farkon watan Shawwal bayan washe gari manzon Allah yayi itikafi a cikin wata na Shawwal yayi itikafin kwanuka 10 wanda wannan hadisi yana nuna a tsawon shekara a kowace rana mutum yana iya yin itikafi sai dai ya fi karfafa a cikin wata na Ramadan musamman kuma kwanuka 10 na karshe da haka kenan daga wannan gaba cewa babu itikafi sai da azumi kuma ba itikafi sai a masallaci wanda yake jami wannan kenan fada ce ta Aisha Allah ya kara mata yadda ba fada bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai a takeice wannan hadisi yana nuna mana wato sharadi ne yin itikafi a masallaci inda ake sallah ta jama'a wannan haka yake a wurin mafi yawan malamai dan haka ba za ka je makaranta ko wani ɗakin ka can ka yi itikafi wannan in kai bai ba sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa laysa 'alal mu'takibi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi Abdullahi dan Abbas yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babu azumi akan mai itikafi sai in ya dora ma kansa kenan sai in ya ci ma kanshi alwashi yayi adda walkin cewa itikafin da zai yi da azumi zai yi to sannan azumin ya zama wajibi a kansa tare da cewa wannan hadisi ne dhaifi bai inganta ba kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya rungana shi a cikin dhaiful jami al-imam ad-Darqutni da al-hakim an-Naysaburi su suka rawaito wannan hadisi magana mai rinjaye hadisi ne wanda yake mauqu an gane ko faɗa ce ta Abdullahi dan Abbas ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice kenan wannan abin da ya shafi bayani game da itikafi, ƙarin bayani akan dokokinsa da sharuɗansa insha Allah zai zo a darasi mai zuwa. Dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.